الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah Ta'ala, makajin halittar mu, mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu da kullum, kuma shi kadai cancanta bauta masa. Yau ma Allah madaukaki ya ba mu iko haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi. Kamar yadda muka saba haduwa wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muna roƙon Allah Ta'ala ya tabbatar da mu akan faɗan daidai da kuma aiki da daidai. Yau shine wuni na 16 a cikin watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1440 daidai, wanda kuma shine wuni na 21 a cikin watan 5 shekara ta 2019 a ƙirgen miladiya. A karatun da ya gabata na jiya, Al-Ramma ya karanta mana ayoyi aya daga aya ta 75 zuwa aya ta 78 a cikin suratu Yunus. Amma shi saboda lokaci ba mu samu daman karkara bayani akan waɗannan ayoyi ba. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ba mu kissar Annabi Musa alayhi salam da dan uwansa Haruna lokacin da Allah Ta'ala ya aika su zuwa ga Fir'auna da jama'arsa. Wannan abu ya faru bayan tsawon lokaci da tafiyar Annabi Nuhu alayhi salam. Shi yasa Allah madaukaki bayan ya ba mu labarin Annabi Nuhu alayhi salam da yadda Allah madaukaki ya aika shi zuwa ga mutanansa kuma suka ƙaryata shi, Ubangiji Ta'ala a tsakani yace thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim, sannan bayan wancan lokacin kuma sai muka aiko wasu manzanni bayan shi Annabi Nuhu alayhi salam zuwa ga mutanansu, suka zo musu da bayyanannun hujjoji amma ba su imani da su ba a ƙarshe, kamar yadda ba su imani da su ba a farko. To nan kuma sai Allah madaukaki yace mana daga baya kuma har yanzu, thumma domin thumma a larabci tana nuna atafi ne, akwai at-tarahi ma da akwai jinkiri. Idan balarabe yana so ya ce abin nan, yana so ya faɗi magana sannan ya ce abin irinsa ya faru ko wani abu ya faru a bayansa immediately ba tare da tsawon lokaci ba, ya sa thumma. Idan ya ce ja'a zaidun wa amrun, zaidu ya zo, amru ya zo, ma'ana babu abin da ke nuna cewa zaidu ne ya fara zuwa ko amru ne ya fara zuwa, tunda ce ja'a zaidun wa amrun, kawai dai zaidu ya zo, amru ya zo. Zai yiwu yanzu zaidu ne ya fara zuwa, zai yiwu kuma ya zama amru ne ya fara zuwa. Amma in ya ce ja'a zaidun thumma amrun, zaidu ya zo sannan daga bayan zuwan zaidu kuma sai amru ya zo. To kun gana Allah madaukake ce thumma, sannan daga baya kuma, sannan kuma sai ƙara da min ba'dihim, thumma ba'athna min ba'dihim, bayan waɗancan annabawa. to Allah madaukaki ya aika annabi Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna kamar yadda bamu labari a cikin wannan kissa muka ce ba shi kadai bane ba to ba Fir'auna ne kadai wanda Allah madaukaki ya tura masa annabi Musa alaihi salam ba a Allah madaukaki ya tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna sannan kuma ya tura shi zuwa ga Karuna ya tura shi zuwa ga Hamana wannan ubangi ta'ala yana so bamu labarin tura wanda yayi wa annabi Musa da dan uwansa Haruna zuwa ga wato Fir'auna da kuma jama'arsa kuma wannan ayoyi Allah madaukaki ya nuna mana cewa shi dai Fir'aunan yayi girman kai kamar yadda ubangi ta'ala ya babba mu labari a wasu wuraren girman kai da dagawa da giyar mulki ta hana Fir'auna miƙa wuya zuwa ga abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ba wai dan bai san cewa abinda annabi Musa da shi ya zo gaskiya bane ba wai gaskiya ba ta bayyana masa bane a'a saboda girman kai ne da dagawa yake gaskata annabin Allah Musa alaihi salam a to anan ba mu ga cewa Allah madaukaki ya gaya mana lokacin da gaskiya ta zo daga wajen Allah madaukaki wato annabi Musa da dan uwansa Haruna da suka zo da sako wajen Fir'auna da jama'ar sa sun yi abin da dukkan kafirai suka saba yi na daukan ƙarya a jingina wa annabawan Allah da yarfe da makakan maganganu domin suka ce inna hadha la sihrun mubin suka ce abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi daga wajen Allah na ayoyi da hujjoji suka ce sihiri ne haka mutanen annabi haka mutanen Fir'auna suka gaya wa annabi Musa alaihi salam kamar yadda haka dai kafirai suka saba gaya wa annabawan Allah tabaraka wa ta'ala dan sun gaya wa manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun ce manzon Allah masihirci ne sun ce manzon Allah boka ne sun ce manzon Allah dan dago ne sun ce abin da yazo da shi tatsuniya ne haka dai suka yi take kiran ƙarya suna jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama na batanci to haka su ma waɗannan mutane suka yi wa annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki ya ba mu labari qala musa ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu sahirun wa atanna annabi Musa alaihi salam ya ce musu ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum shin za ku gaya wa gaskiya lokacin da ta zo muku asihrun hadha shin wannan sihiri ne malaman tafsiri sun sha bamban wajen fahimta akan wannan jumla ta asihrun hadha waye ya faɗe ta to mun in mun kula zamu ga Allah madaukaki ya ce qala musa annabi musa ya ce ataquluna lilhaqqi kwa gaya wa gaskiya lamma ja'akum lokacin da ta zo muku sai kuma aka ce asihrun hadha shin wannan sihiri ne to sai ka kasa fahimtar shin wannan maganar dukkan ta maganar annabi Musa ne shi annabi Musa ne ya ce wa Fir'auna da mutanensa za ku gaya wa gaskiya lokacin da ta zo muku ku ce wannan sihiri ne wato su ne masu yin tambayar kenan wato in mun ce wannan maganar dukkan ta gaba ɗaya ta annabi Musa ne alaihi salam za mu ga cewa wato annabi Musa alaihi salam yana ba da labari yana nuna musu yana jan hankalinsu akan abin da suka faɗa wato lokacin da aka bar musu da gaskiya kenan sun ce asihrun hadha sun ce wannan sihiri ne suna tambaya to idan an jingina maganar zuwa ga mutanen Fir'auna da mutanensa sai ya zamana wato suna istifhami ne suna tambaya ne tambayar mamaki wato abin ya musu girma lokacin da annabi Musa zo musu da mu'jizozi sai suka rikice suna cewa asihrun hadha wannan abin da yazo da shi sihiri ne to shine sai annabi Musa yake ce musu yanzu kwa dubi abin da annabin Allah yazo da shi na gaskiya ku tinka tambaya kuna cewa shin wannan sihiri ne ai kusan ba sihiri bane amma su malaman tafsiri suka ce a'a annabi Musa alaihi salam wato maganar sa ne asihrun hadha ba maganar Fir'auna da mutanensa bane maganar sa ta kare wajen fadin Allah madaukaki ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum wato akwai wani abin da ake kaddarawa saboda sanin sa shi yasa ba a faɗi shi ba wato asalin maganar قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر وتؤلف موسى يتي موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر شنكاتي وغسكي لوكة لتضومك سحري فولنا سحر النفر قبع فالإشباء sai shi annabi Musa ya gaba da cewa a sihirun haza yanzu wannan sihiri ne wato annabi Musa ne yake tambaya da kuka ce wannan abun sihiri a sihirun haza yanzu wannan abun sihiri ne sai zama akwai sihirun guda daya wanda aka shafe shi ba a fadin shi ba wanda zaka fahimce shi a cikin siyakin magana shi yasa ba a fadin shi ba qala musa ataqulu lil haqqi lamma ja'akum asihirun haza wato maganar annabi Musa ne wannan kuma shine ikhtiyar Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahimahullah tabaraka wa ta'ala shine abin da ya rinjari cikin maganganun malamai cewa asalin maganar kenan ataqulu lil haqqi lamma ja'akum sihirun shin ku a ce wa gaskiya lokacin da zo muku sihiri sai kuma yace shi annabi Musa asihirun haza yanzu wannan sihiri ne sai yace wala yublihu sahirun shi ma ita ma kan jumlar wala yublihu sahiruna malamai sun sha bamban wajen fahimtar maganar waje wasu suka ce ci gaba ne da maganar annabi Musa yace wala yublihu sahiruna masu sihiri ba za su rabauta ba wasu suka ce a maganar annabi Musa ta kare asihirun haza nan kuma Allah madaukaki ne yake fadan maganar sa shi yace wala yublihu sahiruna masu sihiri sam ba sa rabauta kuma wannan yana nuna mana wato duk inda aka kai goro aka kai mari duk mutumin da ya sa sihiri a gaba dan neman wata biyan bukatar sa ta duniya ko dan wulakanta wani ko muzanta wani to wannan mutum ba zai rabauta ba a duniya haka kuma ba zai rabauta ba a duniya wala yuflihu sahiru haythu ata haka Allah madaukaki ya tsira Allah mai sihiri mai sahi wanda zai ji ai wani sihirce me ake cewa sihiri bahaushe kan ce masa tsari haka ba hauje yake cewa yace tsafi to me ya tsafi malamai suna sha bamban wajen ta'arifin me ake cewa as-sihr me sihir wasu sukan yi ta'arifin sa da cewa shine duk wani abin da ake na kudurce ko tofe dan a cutar da wani ko a raba wani da wani ko ya kai zuwa ga kashe wani shi ake cewa sihiri duk abin da za a kulla a samu wani zare ko wani gashi ko wani ganye ko wani abu dai wanda za a kulla a kudurta ko a rubuta wani abu to wannan abun sunan Allah ne ko ayar alqur'ani ne karka ce tunda ayar alqur'ani ne ba a yin tsafi da ita kafirtin mutane ya kai suna yin tsafi hatta da ayoyin Allah sunan mutum za a dauka a dauki wata ayar alqur'ani a rubuta ayar alqur'anin sai a sa sunan mutumin a cikin wannan ayar wani lokacin a samu wasu harufa da suke da ciki kamar mimun ko fadun ko ha'un hakuri kenan go sai a sa sunan a ciki saboda a yi maka wata mugunta ko a raba ka da sana'arka ko a yi maka kurciya ka bar gari ko ka kasa zama a shago ko kuma ka kasa jin daɗin zama da matarka ko ma ka kasa zama a garin ku gaba ɗaya ka kasa zaune ka kasa tsaye wani sai dai rinka yawo a daji kamar mahaukaci saboda kudurtan da aka yi an kudurta ne an daddaura an sanya a jikin wani tsuntsun yana yawo a daji shi kuma duk inda tsuntsun yake to ne yake bin sa ko ai abin da za a raba tsakanin masoya guda biyu sawa'un namiji da namiji ne ko mace da mace ko ai abin da za a kulla soyayya tsakanin wani da wani saboda kana son wata mata kayi duk dabarun da za ka yi da Allah ka yi amfani da kuɗi abin bai yiwu ba ka yi amfani da iya magana duk abin bai yiwu ba wani ya riga ya je ya kafa gwamnatinsa a wajen kai kuma so kake je ka ture shi dan haka sai ka je shi sai a yi firaku a raba tsakaninsa da ita wal iyadu billahi a raba tsakanin matar da namijin ya zama na cewa baya son ganin ta, bata son ganin sa. Wani lokaci akan yi wa miji da mata, in ka zo ɗakin matarka sai ka je kamar an bushe, kamar an binne mushe a ɗakin, haka ji ɗakin yana wari, ko ita matar in ta zo kusa da kai ka ji tana wari, ko kuma shi namijin ai masa haka. Da zaran ya doso gida matar sai ta ganin, sai ta rinka ganin sa kamar wani aljani, ta ga sifar sa ta yi muni, ko ta ji yana mata wari, ta ji ba ta son kusantar sa, ba ta son zama da shi. Waɗannan duka nau'i ne na sihiri. Ko ka ga an yi wa mutum yana fama da jinya, a rasa kansa a duk asibitin da za a je don neman magani a kasa ganowa, a yi sikanin duk mashin da za a yi sikanin, a yi sikanin ba a gano me ke damun wannan mutumin ba, saboda an ji an yi masa wani sihiri. Wanda abu sihiri a musulunci wato yakan iya faruwa kuma ya cutar da mutum, shine aqidar ahlus sunna wal jamaa. Akan iya yin sihiri wa mutum, kuma sihirin ya iya shafan al'amarin mutum, ko dai lafiyarsa ko mu'amalarsa ta yau da kullum ta gagara. Na taɓa ganin mutumin da ya wata yarinya sihiri, babu yadda ba a yi ba a raba wannan bawan Allah da wannan matar, abin ya gagara. Wallahi in ta ganshi yadda wato za ka ga kyanwa, idan ta ga wanda ta saba da shi take bin sa, haka yarinyar nan take bin mutumin nan, ko a cikin mutane ne ba ta jin kunya. Babanta yana tsaye ta zo ta rike rigarsa, rigar saurayi, tana kuka ba zai tafiya ba ta ba, duk inda zai je to tare za su tafi. Wannan abun inda yanzu ne misali ka iya cewa yaran zamani ido ya buɗe, yanzu babu kunya. Labarin da nake maka ɗin ya kai shekara 15 ko 20 da suka wuce, ana ta mamakin wani abu, sai da Allah maɗaukake ya taimako aka tsaya da addu'o'i da ruƙuya na lalata sihiri. Sannan Allah maɗaukake ba da sa aka lalata wannan sihirin, yarinyar ta ji ba ta son sa. Wannan yana faruwa da yawa. Shi yasa wani lokacin in ka rasa dalili, kaga yarinya ta makale wa wani, ba komai ke da shi ba, ga wani da ya kamata a ce taso amma ta ki, wani lokacin yana da alaka da irin wannan. To kai ba zuwa za ka gun ba sihirin ba kai ma. A musulunci ba a warware sihiri da sihiri, haramun ne. Hallu sihiri bi sihir, daidai kuke da wanda ya na farkon da wanda ya na biyun, duk sunansu masu sihiri. Kuma mai sihiri a musulunci hukuncin sa kisa, shi ne abinda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu a kai, suka ce duk wanda aka samu yana yin sihiri to hukuncin sa a kashe shi. Haddu sahibi darbatun bisayfi, hukuncin mai sihiri shine a kulle masa kai. Tawaban sihirin na rufa ido ne, kuma akwai sihirin rufa ido wanda za a zo a rufe idon mutane, ku sai ku ga kaman abun ga yadda yake faruwa alhali ko ba haka yake faruwa ba. Wani ya yi sihiri ya zo aka kawo wata daka, wasu ya shiga ta baki sai ya fito ta dubura, ana ta mamaki, kai wannan abun mamaki. Da Allah ya taimako wani bawan Allah ya zo jin ya ta addu'o'i yana neman tsari daga shedan, yana koran shedan a wajen, yana cewa Allah ka kunyata wannan mai zihiri. Wallahi malam sai idan mutane bude, ashe ta kafafun tsakanin kafafun gaba yake shiga fito ta kafafun baya, amma mutane sai suna ganin kawai ta baki yake shiga fito ta dubura. To shine Allah madaukaki anan yace wala yuflihu sahiruna, masu sihiri ba sa rabauta. Kada kai tsammanin kai sihiri ko kai tsafi ko an maka wani siddabaru, kai nasara a cikin abin da kake nema, ka dauka cewa to ai kai kai nasara, da Allah madaukaki yace ba a rabauta ka rabauta, wallahi baka rabauta ba. Domin sihiri da kake ganin sa yana da wata iyaka, Allah madaukaki kan bar shi gurgurdun lokacin da ya ga dama ne, amma ya kan lalace karshe al'amarin ya koma kanka. Allah ya kiyaye mu. Za mu ga cewa a cikin waɗannan ayoyi mutanen a Fir'auna da mutanansa sun yi da'awar zuwan Annabi Musa alaihi salam da dan uwansa kawai sun zo ne domin neman daukaka da neman girma daga ce ajitana li talfitana amma wajanna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard kun zo ne kawai dan ku busar da mu akan abin da iyayen babbar abin da iyayen mu suke kai mun samu iyayen mu suna kan addini ko kuma so kuke sai kun busar da mu daga kai wannan kuma yana daga cikin abin da zai nuna maka wato annobasi babba mai girman gaske dagewa da mutum zai yi akan abin da ya samu iyayensa suna yi ko da abin ba daidai bane yanzu da yawa waɗanda suka ki shiga addinin musulunci har a yau in ka tambaye su dalilin kawai za su ce su ba za su bar abin da suka samu iyayensu a kai ba haka za ka iya samun mutum musulmi ne shi yana kan wani abin da yake ba gaskiya ba amma in ka zo kai kokarin ka nuna masa wannan abin ba daidai ba sai ya ce shi haka ya samu iyaye da kakanni suna yi kuma ba zai fasa ba to wannan yana nuna mana cewa ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba masu cewa mu abin da muka samu iyayenmu suna yi kawai akan sa zamu rayu wannan abin a wajen kafirai aka sani sune masu cewa inna wajanna aba'ana ala umma wa inna ala afarihim muhtadun tace mun samu iyayenmu ubanninmu akan wani addini wa inna ala afarihim muhtadun ko mu kullum masu shiriwa ne akan hanyar da suka bi shi mutumin kirki kullun neman gaskiya yake idan ka samu wani naka da ya gabace ka akan hanya amma ba ta daidai ba kai sai ka fahimci ba daidai ba ce wancan hanyar da yake yi to ba cewa za ka yi tunda na samu iyayena da kakannuna akai nima akai zan rayu ba a kai sai ka koma kan gaskiya ko kuma sai ka nema musu gafara Allah madaukaki akan abin da suka bi na rashin fahimtar daidai so idan suna da uzuri a wajen Allah madaukaki na cewa ba su fahimci gaskiyar bane kai yanzu ka fahimci gaskiyar ba ka rera wannan uzurin abin Allah tabaraka wataala wannan kuma zai nuna mana da yawa daga cikin waɗanda suke kin bin gaskiya suna ganin cewa wanda ya zo da gaskiyar ne zai ɗaukaka su kuma su koma ƙasa wannan yana daga cikin abin da ke sa mutane su ki karban gaskiya domin su ce wata kuna lakum al-kibriya'u fil ard haka mafiya makaranta duka suka karanta da ta'un wata kuna lakum al-kibriya'u Abubakar ibn Ayyash yana karantawa da ya'un wa yakuna lakum al-kibriya'u fil ard to kaga al-kibriya ma'anarsa shine daukaka da mulki da girma ya zama ku ne masu isa masu fada abi to abin da yasa yana daga cikin abin da yasa su ga gaskiya saboda suna ganin in sun bi gaskiyar to a lokacin daukaka cewa Annabi Musa da Haruna wai kada Annabi Musa da Haruna su daukaka akan su wannan yasa ba za su bi gaskiya ba to wannan ma za mu gane hanya ce ba ta daidai ba duk lokacin da mutum ya zo da aikin alheri ka karba koda kana ganin cewa wannan mutumin da ya zo idan ka karba abin da ya zo da gaskiya zai samu daukaka babu ruwanka daukaka ta waye ta Allah ce babu daukakar da ta wuce gaskiya ta zo maka ka karba kai nufin samun daukaka a gun Allah karka dafa daukakar duniya domin daukakar duniya ba ta da tabbaci kai nufin daukakar da take tabbatacciya ita ce daukakar lahira tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wancan gida na lahira inji Allah madaukaki da muka yi tanadi kyakkyawar makoma naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi muna sanya ta ne muna sanya wannan makoma ne ga waɗanda ba daukaka suke nufi a rayuwarsu ta duniya ba kuma barna suke nufi ba wal aqibatu lil muttaqin karshe dai kyakkyawar makoma tana ga masu tsoron Allah ne to kada ganin cewa wanda ya zo da gaskiyar zai daukaka kai kuma ka gibin sa a ka bi gaskiya duk lokacin da ta zo maka ta hannun kowaye shine zai saka hadu da ubangijin ka lafiya na
wa qala
نعم
ويحب الله الحق كثيرا
Allah mai girma da daukaka yace wa qala fir'aunu a lokacin sai fir'auna yace utuni bi kulli sahirin alim ku zo mini da dukkan wani masihirci mai sihiri alimin kuma masani akan sihiri kada ku zo min da waɗanda ba ƙararru ba a cikin sihiri falamma ja'a as-sahara lokacin da masu sihirin nan suka zo qala lahum musa annabi musa sai yace da su alquma antum mulkun ku jefa duk abin da za ku jefa falamma alqau lokacin da suka jefa abin da za su jefa qala musa sai annabi musa yace da su ma ji'tum bihi sihir abin da kuka zo da shi dinnan sihiri ne inna allaha sayubtilu lalle allah madaukaki zai tsata shi ya lalata shi inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin lalle allah madaukaki baya gyara aikin wadanda suke makarnata wa yuhibbu allahu al-haqq bi kalimatihi kuma allah madaukaki zai tabbatar da gaskiya da umurninsa walau karihal mujrimun koda kuwa masu laifi wato manya-manyan masu laifi kafirai kenan koda sun kyamace hakan allah madaukaki zai tabbatar da gaskiya Allah madaukake yana nuna mana anan yadda wato aka fara rigima tsakanin annabin Allah Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna da kuma Fir'auna lokacin da Allah madaukake tura annabi Musa da Haruna zuwa wajen Fir'auna da jama'arsa annabi Musa alaihi salam ya zo da mu'jizozi waɗanda Fir'auna ya yi tsammanin cewa sihiri ne Ubangiji ta'ala ya bada mu'jiza wa annabi Musa alaihi salam idan ya jefar da sandansa sai sandan ya zama maciji lokacin da annabi Musa alaihi salam ya taho daga Madiyana domin ta komawa Misra bayan ya gama gudun sa na hijira ya taho domin komawa kasar Misra akan hanyarsa Ubangiji ta'ala ya masa wahayi yana cikin tafiya shi da matarsa sun shiga cikin dimuwa sun rasa ina ne hanya da kuma tsananin sanyi da ake yi annabi Musa alaihi salam sai hango wata wuta yace inni ana sunara qala li ahlihim kuzu inni ana sunara yace wa iyalinsa ta zauna yace na hango wata wuta la'alli atikum min hadhi qabas aw ajidu 'ala an-nari huda maiwa idan naje waccan wutar zo muku da garwashin wuta dan ku ji dimi saboda tsananin sanyi da ake yi aw ajidu 'ala an-nari huda ko kuma a wajen mutar in gano hanya na samu wani abu da zai shiryar da ni zuwa ga hanyar da zamu tafi zuwa kasar Misra to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je wannan wajen wannan wuta ne sai Ubangiji ta'ala ya yi magana da shi to maganar da Allah madaukaki da annabi Musa a wannan wuri shine farkon magana tsakanin Ubangiji da kuma annabi Musa alaihi salam falamma atahanude ya Musa lokacin da ya je wajen wannan wuta sai aka kira shi ya Musa inni ana rabbuka yace ni ne ubangijinka fakhla'na alayka tilata kalmanka innaka bilwadi almuqaddas yanzu kai wurin da kake nan kana wani kwari ne almuqaddas wanda yake mai tsarki tsarkakekke a gun Allah tuwa wanda sunansa tuwa wa ana akhtartuka fastami lima yuha yace kuma na zabe ka ka saurari abin da zan maka wayi da shi innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa shi ubangijin zai ne yake magana da shi ni ne ubangiji inji allah wanda babu wanda ya tantanta abota masa sai ni fa'budni ka bauta min wa aqim as-salata li dhikri to anan ne ubangiji ta'ala domin ya nuna wa annabi musa lallai allah madaukaki yayi shirin zai aike shi aika na musamman ya bashi aya hujja wanda zai tafi da ita wajen fir'auna da jama'a domin su gaskata shi yace wa alki ma fi yaminika talaqqaf ma sana'a yace qala wa ma tilka bi yaminika ya musa yace menene hannunka ya kai musa qala hiya asaya yace sandana ne atawakkalu alaiha akan wannan sandan nake kishingida nakan dogara akan sa wa hushu biha ala ganami sannan kuma nakan kado abinci wa dabbobi na da shi sandan wali fiha ma'arib ukhra akwai wasu amfanin ma da yake mun ba wannan ba wasu malamai suka ce annabi Musa bai so a ce ya jefar da sandan ne tunda sandan yana masa amfani shi ya dauka za a ce ka jefar da sandan da haka shi yasa da aka ce meye a hannunka da amsar kawai me zai ce sai ce sanda ne kawai shikenan amma sai ce hiya afaya sanda na atawakkalu alaiha ina dogara akai wa hushu biha ala garmi ina kadowa dabbobi na abinci wal yafiha ma'arib ukra akwai wasu amfanin ba da suke mun ba wannan ba qala alqiha ya musa to a lokacin ne Allah madaukake ce wa annabi musa jefar da wannan sandan naka ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tafa lokacin da annabi musa jefar da ita sai ga wannan sandan ya zama macijiya tafa tana tafiya qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirata al-ula ubangi ta'ala yace kamata kada ka ji tsoro zamu mayar da ita sifarta ta farko wannan mu'jiza ta farko kenan da Allah madaukake ba annabi Musa to wannan mu'jiza ta sanda da Allah madaukake ba annabi Musa alaihi salam ita fir'auna ya gani dan haka yake ganin cewa abinda annabi Musa ya zo da shi dinnan ba wani abu bane sihiri ne kuma shi ma yana da mutanen da za su iya yin sa dan haka ya shelanta a gari utuni bi kulli sahirin alim yace ku zo min da kowane duk wani masihirci kwararre akan sihiri ku zo min da shi to anan sai Allah madaukake shi fa lamma ja'a sahratu qala lahum musa alqum antum mulkun lokacin da masu sihirin fir'auna suka zo sai suka ce annabi Musa sai annabi Musa yake da su ku jefa abin da za ku jefa anan ma za mu ga cewa wato akwai abubuwa da yawa da Allah madaukake ya nade mana bayanin su ba anan kamar yadda ya bayyana su a cikin suratul baha lokacin da fir'auna ya sa a tattaro masa masu sihiri masu sihiri kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul a'raf tun daga cikin suratul a'raf masu sihirin da suka zo an zo da kwararru masu sihiri ba su shiga wannan aiki ba dai sai da suka yi wato agreement tsakaninsu yarjejeniya tsakaninsu da fir'auna wani irin sakamako za a yi musu saboda kamar suna ganin wata bura ne suka samu kamar ta faɗi ga sassa za su yi nasara qalu a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibina suka ce akwai wani ladan da za a babu in mu muka yi nasara qala na'am wa innakum lamina al-muqarrabina fir'auna yace eh kuna cikin makusanta a cikin suratul shu'ara yace qala na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrabin yace eh in har kuka samu wannan nasara kuka galaba akan sa to za ku zama cikin makusanta kaga duk wanda yake karkashin wani mai mulki yake ganin girman mulkin sa ba abin da yake so irin ya samu kusaci da wannan mai mulki to kaga sun samu karfin gwiwa na suna ganin cewa yanzu sun samu abin da za su iya yin wannan aiki lokacin da waɗannan masu sihiri suka zo da sihirinsu annabi Musa alaihi salam ya ce su jefa amma sai da suka cika baki suka ce bi'izzati fir'auna inna min ahli al-ghalibin suka ce mun rantsa da buwaya da girman fir'auna mu zani galaba akan sa to lokacin annabi Musa ne ya musu tai imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqi su suka ce wa annabi Musa suka ce imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqi ko dai kai ka jefa tunda dama sun san abinda annabi Musa yake da shi na mu'jiza sandansa yake jefawa sandan ya zama mafiji dan haka su ma suka zo da kayansu na tahzi waɗanda suke ganin cewa sun fi ƙarfin abinda annabi Musa yake da shi dan shi annabi Musa sandansa kwaɗe ne amma su suna da sanduna da yawa sannan kuma suka ƙara da igiyoyi waɗanda za su mai da su macizai kamar yadda annabi Musa yake yi a ganinsu daga sai ma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulqi ko imma an nakuna tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu qalo bitin annabi Musa yace to ku jefa shine anan yace fa lamma ja'a sarat qala lahum Musa alqu ma antum mulquna lokacin da suka yi tayi ne wa annabi Musa suka ce kai zaka jefa ko ma za mu jefa sai annabi Musa yace alqu ma antum mulquna fa alqu ibadahum wa isiyahum a lokacin da suka jefa sandunan su da kuma igiyoyin su to da yake waɗannan igiyoyi suna da yawa annabi Musa alaihi salam sanda ne guda ɗaya yake da shi kuma ya jefa ya zama maciji shi wannan aya ce daga ayoyin Allah to a matsayinsa na dan adam domin annabawan Allah yan adam ne su ba Allah bane sukan iya jin tsoro irin tsoro na dabi'a lokacin da suka jefa sandunan su da yawa da igiyoyin su da yawa fa alqaw ibalakum wa isiyakum annabi Musa ya ga cewa ga sandunan su nan da igiyoyin nan duka sun zama macizai shi da yake da maciji daya su kuma suna da macizai da yawa a lokacin annabi Musa sai tsorata fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya ji tsoro amma ya koye tsoyon a cikin ransa fa awjasa ay fa adbara fi nafsihi khifatan sai koye tsoro a cikin zuciyarsa wato wannan yake nuna jarimi in kaga an ce maka jarimi ba wai shi baya tsoro bane a koyewa tsoron sa yake da haka ake gane cewa wane jarimi ne wane ba jarimi ba kar kai tsammanin duk lokacin da aka ce wane jarimi ne shi baya tsorata ne a'a idan abun tsoron ya zo to zai ji tsoron amma sai nuna shi bai tsorata ba domin duk lokacin da ka nuna ka tsorata to an samu galaba akan kenan qulna la takhaf innaka anta la'ala Allah madaukake ce sai muka cewa annabi Musa kada ka ji tsoro kai ne mai daukaka wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u ka jefa abin da ke daman hannun daman ka nan talqaf ma sana'u wannan sandan shi kadai zai hadiye dukkan abin da suka aikata inna ma sana'u kaydu sa'ir kuma abin da suka yi kawai shiri ne irin na masihirta wa la yuflihu sa'ir haythu ata to shine anan ubangiji ta alake cewa falan ma alqau lokacin da suka jefa qala musa sai annabi musa ya ce da su ma jitum bihi sihir abinda kuka bawo da shi fa sihiri ne to Allah madaukaki ya sanar da shi yace inna ma sana'u kaydu sa'ir wala yuflihu sa'ir haythu ata annabi musa ya samu karfin gwiwa ta sa aya ce daga Allah su kuma nasu sihiri ne na inda masihirta kuma Allah ya bashi labarin cewa mai sihiri ba zai rabota ba na ce da karfin gwiwa na cewa zai samu nasara makaranta duka ko mabbafi yawan makaranta sun karanta qala musa falamma alqaw qala musa ma jitum bihi sihr haka mafi yawan makaranta suka karanta sai dai abu amr al-basri da abu ja'far al-madani sun karanta da figa ta istifhami ay as-sihr wa to alamar tambaya ce maji'tum bihi sihr abinda kuka bada shi sihiri ne inna allaha sayubtiluhu kuma yace lalle Allah madaukaki zai bata shi lalata shi inna allaha la yuslihu abal al-mufsidin Allah madaukaki baya gyara aikin mabarnata wato masihirta mabarnata ne kuma aikin su kullun Allah madaukaki yana lalata shi wannan yake nuna duk inda sihiri ya kai sihiri in har za a tsaya ayi aiki da ayoyin Allah tabaraka wataala to ubangiji ta'ala zai lalata shi kamar yadda Allah madaukaki ya lalata sihirin mutanen fir'auna masihirtansa da suka zo wa annabi Musa da annabi Musa yake ba da labari inna allaha sayubtiluhu wato saboda yakinin sa da gaskiyar da yazo da ita ce Allah zai lalata shi domin yana daga cikin abin da yake baka nasara akan dukkan abin da ka sa gaba yakinin ka tsakaninka da ubangijinka yanzu sai a sihiri wa wani sai ka zo ka karanta ayoyin Allah a kansa amma sai bai warke ba sihirin bai lalace ba amma wani sai ya zo ya karanta irin ayoyin da ka karanta la Allah ma kafi shi ya tajwidi amma sai shi sai sihirin ya lalace a hannunsa kai bai lalace a hannunka ba me yasa saboda quwwatul yaqin karfin yaqini yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen karban addu'arka me yasa zaka ga wasu daga cikin masu ruku'a a yau sai ga suna kokowa da aljanu ba'ul yaqin yana daga cikin abin da ke kawo haka karancin yaqini ko kuma karancin kariya daga ubangiji da ba sa yin zikirori suna neman kariya daga ubangiji ko kuma canza manufar ruku'a zuwa ga wani abu daban da yana daga cikin abin da zai sa ka kasa gane ka kasa samun nasara a cikin ruku'a amma idan aka tsaya aka yi ruku'a tsakani da Allah aka samu yaqini to Allah madaukaki zai ba da nasara a cikin ta shi yasa lokacin da aka yi sihiri wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin da bada cikin bukhari lokacin da ayoyin al-mu'awwidhatayn suka sauka da aka karanta su kaga Allah madaukaki ya rubuta sihiri take saboda quwwatul yaqin in aka samu quwwatul karfin yaqini yarda da cewa Allah zai lalata filin to nan da nan zai lalace magabata na kwarai wani lokacin idan aka ce aljani ya taba wani idan aka ce aljani ya make wani aljani ya shafi wani saboda karfin yakini wani lokacin aka sukan aika ma su ce aje a ce wa aljanin ya fita a jikin wani kuma sai ya fita saboda zunzurutun biyayyarsa da ubangiji da kuma karfin yakini da suke da shi da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala al-imamu ahmad ibn hanbal yana yin haka idan an ce aljani ya shafo ni sai ya ce ku je ku gaya masa in ji ahmad dan hanbal ku ce wa aljanin ya fita a jikin wannan marar lafiya in aka gaya masa ahmad dan hanbal ya ce ka fita kuma sai ya fita bayan ya rasu wani almajirinsa aka zo wajensa aka ce to gafarta malam dama al-imam ahmad ne ake zuwa wajensa sau da yawa idan wannan abin ya faru yanzu kuma babu kai almajirinsa ne ko akwai wani taimakon da zaka iya yi addu'ar da zaka iya yi sai ce eh ku je ku ce masa in ji wani ku ce wa aljanin in ji wani ya fita da aka je aka ce wa aljani in ji wani ka fita almajirin al-imam ahmad ibn hanbal yace ku je ku ce masa ba zan fita ba malamai suka ce saboda wato takwa da take bayyana na imam ahmad kada dokokin Allah sa da salahassa tafi karfin ta ita shi wannan almajirin nasa to shi kuma sai yake ganin zai iya cewa zai iya yin abin da wanta yayi shine abinda abinnan mata suke fada ko baki da kidan wante tace kai baki da gashin wante tace kai kidan ta to yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen quwwatul yaqin dan haka shi yasa lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya samu yaqini daga ubangijin sai ya ce la taqaf innaka antal a'la kai ne zaka samu daukaka kaga ya samu yaqini daga ubangiji yace kuma inna ma kada ukaidu sahi sihiri ne abin da suka aikata dan haka Annabi Musa sai ya ce abin da kuka zo da shi din nan sihiri ne inna Allah sayutilu kuma Allah zai lalata shi kuma Allah madaukaki ya lalata shi ne lokacin da Annabi Musa ya jefa nasa sandansa shikenan sai gashi ta zo talaqafu ma yafikuna ko talqafu a wata kira'a sai ga sanda ne aka jefa guda daya sandan ya zama matijiya matijiyar ta je tana lankwamewa tana hadewa dukkan macizan da aka yi komin yawan su da macizan da aka yi da igiya da waɗanda aka yi da sanduna duka da yake da zihiri ne wannan kuma aya ce ta duka hadiyewa waɗannan macizai daya bayan daya tana hadiye su shine Allah madaukaki cewa wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimuna din yadda aka yi ubangiji ta'ala zai tabbatar da abin da yake shine gaskiya kuma ya tabbatar da gaskiyar domin ya bada nasara wa Annabi Musa alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa matijiyar da Annabi Musa ya yi wato matijiyar da ta samu ta hanyar jefar sanda Annabi Musa ta haɗe dukkan abin da waɗannan mazaba suka yi gaba daya na'am
على قوس من فرعون ومثلهم أن يغفرهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه من المفلسين
الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ba ai imani da annabi Musa ba illa zurriyatun min qaumihi sai wasu ɗan kaɗan wata ɗan zurriya kaɗan min qaumihi daga cikin mutanansa ala khawfin min fir'aun tare da cewa sun yi imani ne akan tsananin tsoron fir'auna wa mala'ihim da kuma mutanansu an yafkinahum dan karfa fitire su azabtar da su fa inna fir'auna lalle fir'auna la'alin fil ardi yana daga cikin wato ya daukaka a bayan kasa wa innahu la minal musrifin kuma yana cikin waɗanda suke mabarnata anan za mu ga Allah madaukaki ya ci gaba da bamu labari annabi Musa alaihi salam bayan ya jefa sandarsa ta haɗiye dukkan abin da waɗancan masayarta suka yi ubangiji ta'ala ba mu labari a cikin suratul taha fa ulqiya sahratu sujjadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa lokacin da wannan macijiya ta annabi Musa alaihi salam ta hadiye dukkan kayan sihirin nan to a lokacin su waɗannan masihirta sai suka fadi suna masu sujjada qalu amanna bi rabbi harun wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin annabi Musa da kuma haruna to anan ubangiji ta'ala bai kawo mana wannan labarin na imanin da su waɗannan masu sihiri suka yi ba domin kamar yadda na faɗa a farkon kissar Allah madaukaki yakan ba da labari sau da yawa a wurare amma ya takaice shi a wani wuri wani wurin kuma ya fassara shi abinda bai faɗa a can ba sai ya faɗa a nan abinda ya faɗa a nan kuma abinda bai faɗa a nan ba kuma ya faɗa a can to ban yi tsara bai ba mu wannan labarin ba amma lokacin da Allah madaukaki ya bayyana da gaskiya su waɗannan masihirta sun faɗi a gaban suka faɗi suka yi sujjada wa Allah suka ce amanna da rabbi haruna wa musa a lokacin fir'aun ya ce qala a amantum lahu qabla an azana lakum shin ku yi imani da shi tun kafin ne muku izini saboda yana ganin cewa a yanzu nan fa suke masa cikakkiyar biyayya ya za a yi kuma a ce daga wannan abin ya faru ga wasu jefi imani ba tare da sun jira izininsa ba su suna jira sai suna ganin yana ganin cewa ya kamata a jira izininsa kafin a imani da ubangiji bal ma yace innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr yace wannan imanin da kuke ma yana nuna cewa dama shine jagoran ku shi ya koya muku sihirin yanzu tunda sihirin sa ya fi karfin naku shikenan kuka mika masa wuya to kaga wannan yana nuna wato waɗanda suka yi imani din suna da yawa din mun kula da cewa as-sahara din waɗanda suka yi sihiri a lokacin suna da yawan gaske domin mu kuma taba a karatun jiya wasu daga cikin malamai dubban mutane waɗanda suka zo da wannan sihiri kaga dubban mutane ba mutane ne ƴan kaɗan ba kuma banu Isra'ila sun yi imani da annabi Musa gaba ɗayansu sun bi shi domin su dama suna cikin ƙangin bauta ne suna cikin wahala Allah madaukaki ya kawo annabi Musa domin ya tsoratar da su to amma anan za mu ga cewa Allah madaukaki ya ce waɗanda suka yi imani da annabi Musa zurriyatun min qaumihi ne wato ƴan zuriya ne min qaumihi daga cikin mutanansa shiwa malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan lamiri shin yana komawa zuwa ga annabi Musa ne ko yana komawa zuwa ga Fir'auna idan ya koma zuwa ga Fir'auna sai a ce kenan wato waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen Fir'auna ƴan kaɗan ne suka yi imani da annabi Musa idan ku ya koma zuwa ga annabi Musa ne sai a ce waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen annabi Musa ƴan kaɗan ne Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala shi yana rinjayar da cewa wannan damirin yana komawa zuwa ga annabi Musa yake domin shine aqrab bakurin shine kusa kusa aka ambace shi kuma dama in ba a samu wani dalili ba da yake kautar da magana zuwa ga wanda aka ambace shi a kusa to idan an yi damiri ya kamata a mai da shi zuwa gare shi ne dan haka yace waɗanda ake magana anan suka yi imani da annabi Musa aka ce ƴan kaɗan ne daga cikin mutanen annabi Musa ake magana amma al-Imam Ibn Kathir rahimahullah yace shi yana da ja akan wannan magana ta al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah tabaraka wa ta'ala yace domin shi annabi Musa alaihi salam jama'a sai babu wanda ba su yi imani da shi ba dukkan su sun yi imani da shi to kaga tunda dukkan sun yi imani ba za a ce kuma ƴan kaɗan ba illa zurriya domin zurriya yana nuna kaɗan shi yasa wasu malamai daga cikin magabata suka ce zurriyatun min qaumihi a illa qalilun min qaumihi sai wasu ƴan kaɗan daga cikin mutanansa to idan an ce zurriya ne ƴan kaɗan daga cikin mutanen annabi Musa alhali kuma dukkan mutanen annabi Musa sun yi imani da shi to kaga wannan ma'anar ba za ta zama yakakkiya ba da haka al-Imam Ibn Kathir yace shi bai sallama Abu Ja'far ba wannan dalilin yana komawa zuwa ga Fir'auna ne wato waɗanda suka yi imani ne daga cikin mutanen Fir'auna ƴan kaɗan akwai riwaya daga Abdullahi ibn Abbas da take gaskata haka cewa wasu ƴan kaɗan ne daga cikin mutanen Fir'auna suka yi imani da shi bal ma a wata riwaya har Abdullahi ibn Abbas yana kirga yace daga matar Fir'auna sai mu'minu ali Fir'aun mutumin nan da ya koya imaninsa فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه wanda ya boye imaninsa daga cikin mutanen Fir'auna yace sai ma shabatu imra'at Fir'aun sai wanda take kitso mai kitso wa matar Fir'auna wannan matar Fir'aunan da Allah madaukake ba da labarin ta yi imani. Daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna. Kaga Allah ya nasarta imanin ta ita. To akwai wata mata da take mata kitso, Abdullahi dan Abbas yace ita ma ta yi imani. Sai khazinu fir'auna da khazinatu fir'aun, masu kula da tukkokin fir'auna mace mai ajiyar sa da kuma namiji duka sun yi imani. To kaga in an ce wa'annan ne ai an kadan ne, sai ta ce illa dhurriyatun min qawli aw min qawmi fir'auna. Wato daga cikin malamai magabata suna cewa waɗannan ƴan kaɗan din da ba su yi imani ba, abinda aka ce ya kasa aka ce zurriya, saboda asalin su hadaka ne. Wato asali iyayen su mata daga Banu Isra'ila suke, amma iyayen su maza kuma daga Fir'auna suke, shi yasa sai aka ce musu zurriya. Wato wata hadakar zurriya ce, bangaren su ta wajen uwa yana bangaren wato annabi Musa ne, domin su Banu Isra'ila ne, amma bangaren ubannin su kuma suna bangaren Fir'auna. Lokacin da waɗannan masu sihiri suka bada suka yi sujjada suka yi mika wuya ga Allah suka yi imani, to a wannan lokacin su kuma su ma sai suka mika wuya zuwa ga Allah madaukaki, suka bi iyayensu mata da kuma kawunansu, sai suka kibin iyayensu maza. Shi yasa Allah madaukaki ya ce illa zurriyatun min qawmi. Wannan magana ta al-Imam Ibn Kathir ta fi ƙarfi a gaskiyar magana akan magana Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah tabaraka ta'ala. Domin abin da zai nuna maka waɗanda suka yi imani da annabi Musa a cikin jama'ar sa suna da yawa, ayoyin da zamu karanta a gaba. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina. Fa qalu ala Allahi tawakkalna. Annabi Musa kawai kai tsaye ya fara magana da jama'ar sa, ya qaumi, ya ku mutane na, irin wannan magana kuma ana yi da magana da mutane masu yawa ne. Yace in kuntum amantum billahi, inda kun yi imani da Allah, fa alayhi tawakkalu, ku dogara ga Allah. In kuntum muslimina, fa qalu, duka suka ce Allahi tawakkalna, mun dogara ga Allah. Al-Imam Ibn Kathir yace wannan duka maganan tana nuna cewa mutanen annabi Musa sun yi imani da shi, kuma haka kiskar ma a cikin sauran surori in ka duba zaka ga cewa sun yi rubdugu wajen imani da annabi Musa alaihi salam. Wannan yake nuna wannan damirin abin da yafi dacewa shine koma zuwa ga Fir'auna. Wato waɗanda suka yi imani da annabi Musa a cikin mutanen Fir'auna ɗan kaɗan ne, ala khawfin min Fir'auna wa mala'ihi, su din ma sun yi imani ne akan tsoron Fir'auna da kuma mutanen Fir'auna, saboda tsoron an yafi na kun za su azabtar da su. Wato wannan yake nuna maka su ma sauran da yawa suna so su yi imani, amma abin da ya hana su yi imani saboda tsoron azabtar da su ne da wahalar da su. Wannan kuma yana nuna maka wato kenan da yawa daga cikin waɗanda suke kin yin imani da annabawa, wani lokacin tsoro yana daga cikin abin da ke sa suke yin imani. Sai dai kuma wannan tsoron da ya hana su yin imani ba zai hana su hadarar azabar Allah tabaraka ta'ala ba. To ba ya daga cikin abin da zaka bada uzuri wa Allah madaukaki ka ce tsoro ya hana ka yin imani gobe alkiyama. In tsoro ya kai tsoro, to bai ga wuce kai abin da mu'min Ali Fir'auna yi ba, domin shi duk yana cikin tsoro amma sai koye imanin sa. فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا lokacin da imanin ya motsa yana gani ana kokarin a kashe masu imani, amma da yake akwai imanin a zuciya ya boye shi ne, ya kasa bayyana shi saboda tsoron rayuwar sa kada a kashe shi. Yace أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. To kaga wannan yana nuna mana wato tsoro yana daga cikin abin da ke sa mutane su kin imani da Allah tabaraka wa ta'ala, sai dai baya zama uzuri. Ubangiji ta'ala a ƙarshen waɗannan wannan aya yana cewa lallai Fir'auna ya ɗaukaka a bayan ƙasa, kuma yana daga cikin maɓarnata. Wannan ɗaukakar sa ta sa ya samu girman kai ya ƙi imani da abin da annabawan Allah suka zo da shi na gaskiya. Wannan a ƙarshen wannan aya kenan, kuma ana nuna mun cewa lokaci ya matso dab da mu karanta. Sai dai na ga babban malamin Sheikh Umar Shehu Aliyu ya bakunci wannan majalisa, muna mai albarka. Ya kamata a ce ko da ɗan kalma ɗaya akar maka Allahu ta albarkaci wannan majalisar da shi ya zo ta yi koya ta baya can a ce Umar Shehu Aliyu babban limamin masallacin ATBU amma famanin sai. Muna maka addu'a Allah maɗaukake ya saka da alkhairi wannan ziyara da kai mana, Allah maɗaukake ya sa a cikin mizanin ayyukan lada, Allah ya ƙara mana zumunci. Ya ce ba zai yi magana ba saboda lokaci ya riga ya fita. Muna maka addu'a Allah maɗaukake ya saka da alkhairi abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure Allah maɗaukake ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.